الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يا يومنا شاد يو غواتن رمضان هجرة منزان الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1434 zamu tashi suratul jumu'ah wannan sura a tartibi ita ce sura ta 62 tana da ayoyi guda 11 tana da kalmomi guda 180 tana da hurufa 720 sunanta ɗaya ne akai ittifaki akai shine suratul jum'ati ana cewa suratul jum'ati ko jumu'ati ko juma'ati wato mimun din ana iya mata dhamma mimun din ana iya mata fatha mimun din ana iya mata wato sukun shine jum'ati ko juma'ati ko jumu'ati amma bahaushe yakan ja ya ce juma'a to wannan ne babu da Hausa kenan ranar juma'a da Hausa kenan yawmul jum'ati ko juma'ati ko jum'ati juma'ati jumu'ati shine wanda Larabawa suka sani wannan rana da can ana kiranta yawmul aruba daga lokacin Ka'ab bin Lu'ay aka ci gaba da kiranta da suna yawmul jum'ati an fara sallar juma'a wato bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta farko me yasa ake kiran wannan rana jum'ati an yi maganganu da yawa daga ciki akwai lijitima'in nasi laha dalilin da yasa ake kiran ranar juma'a yawmul jum'ati saboda a ranan ne jama'a suke taruwa domin halartar sallar juma'a daka daga jam'u ne tattarawa da tarawa da hadawa guri guda nabiyu suka ce lima jumi'a fiha min alkhairi an kira ta ranar juma'a saboda an tattaro alkhairi mai yawa a cikin wannan rana wanda Malam Ibn Qayyim ya lissafa abubuwa sama da 40 wanda wannan rana ita kadai take dauke da su na uku li jam'iha alkhalq alkathira an kira ta juma'a saboda tana tattara halittu masu yawa a guri guda sannan an kira ta li anna adama jumi'a ma'a hawa a fihi an ce annabi adam an hado shi an tattaro shi tare da nana hawa matarsa a wannan rana ta juma'a ko kuma li annahu al-yawm allazi ijtama'at fihi al-makhluqat wa kamaluha a wannan rana ce halittu suka hadu kuma da cikar halittu din shine halitta annabi adam ko kuma li anna adama jumi'a khalquhu fiha an hada halittar annabi adam a ranar juma'a shesa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmul jum'a, ranar da tafi kowace daraja a cikin ranakunku ita ce ranar juma'a. Sai ya fara lissafi, fihi khuliqa adam, a wannan rana ne Allah ya aiki mala'ika jibrilu zuwa duniya ya danko masa ƙasa kowane dangi na ƙasa. Jibril ya zo ya hada bakar ƙasa da jak ƙasa da tsandori da mai kwari da ƙwarago da duwatsu da marmara da yashi da sauransu da burji da bakar ƙasa da fara, dukkan ya hada ya kaiwa Allah. Allah subhanahu wataala ya kwaba wannan ƙasa da ruwa, aka yi gangan jiki na annabi Adam tsawansa zira'i 60, kamar falwaya 5 ko 6 kenan, faɗinsa zira'i 7, haka aka yi annabi Adam. Allah ta'ala ya busa masa rai da kansa, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, saboda haka aka kira wannan rana fihi khuliqa Adam. Wa fihi uhbita Adam ila al-ard, a ranar juma'a aka sauke annabi Adam a duniya. Wa fihi qubida, a ranar juma'a aka dauki ran annabi Adam. Wa fihi udkhila al-janna, a ranar juma'a aka shigar da annabi Adam al-janna. Wa fihi tiba alayhi, a ranar juma'a ne annabi Adam yace rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirina. Allah ta'ala ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim, to a ranar juma'a ne. Wa fihi nafkhatu, a ranar juma'a za a busa kahon tashin al-qiyama. Wa fihi sa'aqatu, a ranar juma'a ne za a yi karan nan da kowa sai ya fadi ya mutu. Wa fihi lasa'atun, a ranar juma'a akwai wata lokaci la yuwafiquha abdun muslimun, bawa muslimi ba zai dace da wannan lokaci ba. Qa'imun yusalli, yana tsaye yana sallah. Yas'alullaha khairan, yana roƙon Allah alkhairi. Illa a'tahu iyyahu, sai Allah ya ba mutum duk abin da ya roƙa ranar juma'a. Akwai wani lokaci a ranar juma'a duk bukata kanka roƙa za a baka, amma annabi yace lokacin dan kankani ne. Wannan yasa malamai aka ba su aiki, aka ba su assignment wajen lalubo da binciko da kwakulo da tono wannan lokaci, har sai da aka samu kauli 43. Mala Ibn Hajar Asqalani a cikin Fatahil Bari duka sai da ya kawo kauli 43 din wajen laliban wannan sa'a da in ka roki Allah duk bukata ka zai biya ka. Bayan ya tattauna maganganun gaba daya, sai yace guda biyu ne suka fi karfi. Kaulin da yace lokacin da liman ya hau kan minbari yana huduba, da kaulin da yace lokacin bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana, a daidai wannan lokaci za a dace da lokacin. Sannan khairu yawmin tala'at alaihi shamsu, ranar da tafi kowace alkhairi wacce rana ta hudo a cikinta ita ce ranar juma'a. Wala taqumu sa'atu illa fihi, kuma a ranar juma'a ne alkiyama za ta tashi. Wama min dabbatin, babu wata dabba a fadin duniyan nan. Illa wa hiya musikhatun illa aljinna wal insa, kowace dabba a ranar ihu take, kururuwa take in juma'a ta zo. Mutum ne kawai da aljani ba sa yin wannan ihu da kururuwa, saboda kowace dabba tana zaton a ranar za a yi tashin alkiyama. Dabbobi ba sa samun nutsuwa sai rana ta fadi, ba su ji an yi busa ba suke samun nutsuwa. Mu kuwa da yake shagaltattu ne ɗan adam, ba ruwanmu muna ta harkokinmu, wani ma a ranar zai fara shegantakarsa da tsiyarsa. Wannan rana tana da khasa'is da darajoji. Daga cikin darajojinta, a sallar asuba na ranar juma'a ana so a karanta alif lam mim tanzil suratul sajada, a raka'a ta biyu ana so a karanta hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. A ranar juma'a da daren juma'a ana so a yawaita salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kayi kafa dubu dubu ba iyaka in zaka iya, ko akalla ka ware awa 1 da daddare, ran alhamisu da daddare, awa 1 da safe kawai na salati ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah yace ku yawaita salati a gare ni daren juma'a da ranar juma'a, domin salatin ku yana isowa gare ni. Sahabbai suka ce, yaya za a isan maka da salatinmu alhalin ka riga ka ruddige? Yace a'a, Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa, ina nan garau yadda nake. Saboda haka a yawaita salati ga annabi. A ranar ne ake sallar juma'a, wanda babu wata rana da ake sai wannan. A ranar ne aka ce kai wanka, ka salla wanka, ka sai sabulu da soso, ka dinga wanka ranar juma'a. Ba a so a ga mutum yayi datti, ko yayi dauda, ko yayi annakiya, ko yayi busu-busu, ko yayi butu-butu. Kai wanka, kai wanki, a gan ka festas as, kana haske, kana kyalli, kana walwali. A ranar juma'a ake so ai wannan. A ranar juma'a ake so ka zabga turare, ka sa turare, ka fesa, ko da turaren gidanka ne. A ranar juma'a ake so ka sa mai, ka shafa mai. A ranar juma'a ana so kai aswaki. A ranar juma'a ana so ka buga sammako, ka tafi wato sallar juma'a. A ranar juma'a ana so mutum ya je masallaci, ya shagala da sallah, da zikiri, da karatun alqur'ani har sai liman ya fito. A ranar juma'a ne ake so in liman yana khutuba ka ja bakinka kai shiru ka saurari khutuba. A ranar juma'a ana so ka karanta suratul kahfi. Hadisi ya zo wanda Sheikh Albani ya inganta shi, wanda yake karanta suratul kahfi ranar juma'a za a haskaka masa daga wannan juma'a zuwa wata juma'a, yana cikin haske da farin ciki da jin daɗi. Saboda mai buƙatan jin daɗi da farin ciki da haske da arziki da wadata, duk juma'a ya karanta suratul kahfi. A ranar juma'a ne ake yin nafulfuli babu iyaka, hatta lokacin da ake zawali aka ce a tsaya da nafila, to banda ranar juma'a, ko da inda zawali ne zaka iya yin nafila. A ranar juma'a ne ake so liman ya karanta suratul juma'a da suratul munafiqun a lokacin da yake yin wato a sallar juma'a, ko kuma ya karanta subbihi isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya a cikin sallar juma'a. A ranar juma'a idi ne da yake maimaituwa duk sati don a sawa mutane farin ciki. Ranar juma'a ana so a sanya tufafi mafi kyau, mafi tsada, mafi haske. A ranar juma'a ana so masallaci ayi masa turaren wuta ya dinga kamshi, ayi tajmirin sa. A ranar juma'a ne ba a so idan lokacin juma'a ya shiga kai kuma ka tsiri tafiya, ka tsiri balaguro har sai ka jira an yi sallar juma'a. A ranar juma'a mai tafiya zuwa sallar juma'a a ƙasa, wanda bai hau babur ko keke ko mota ba, ya lallaba a ƙasa ya tafi masallacin juma'a, duk taku daya za a bashi ladan shekara guda. Wannan shekara guda din da azumi gaba daya a cikinta da tsayuwar dare duka a cikinta. A ranar juma'a ne aka kebance ta da khususiyan taruwan musulmi da haduwansu domin halarta wannan sallah. A ranar juma'a ne ake so liman ya hada huduba wacce za ta tayar da ruhin musulmi, wacce za ta zaburar da musulmi zuwa ga wani abin da ake a ƙara ko ba a yi ayi. A ranar juma'a ne ake so liman ya shirya huduba wacce zai fadakar da jama'a, ya wayar musu da kai, ya ilmantar da su, ya kuma saita tunaninsu, kuma ya kawo musu alkhairi. A ranar juma'a ne ake so mutum ya wato ya shagala da yin ibada. Yin sadaka a ranar juma'a yafi kai a wata ranar lada. A ranar juma'a ne a ranar a cikin aljanna, a ranar juma'a za a dinga gane ranar juma'a a cikin aljanna. Duk ranar juma'a Allah zai bayyana a cikin aljanna muminai su ga Allah. To ganin Allah yafi aljannar dadi. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. To ziyada din ganin Allah to a ranar juma'a ne. A ranar juma'a ne Allah subhanahu wata'ala yayi tanadin sa domin bayin sa muminai na gari. A ranar juma'a ne wato aka ce ma Yahudu da Nasara ku nemi juma'a, da suka yi sabani sai Yahudu suka fada Asabar, da suka yi sabani sai Nasara suka fada Lahadi, da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo sai aka nuna masa Juma'a. Da aka yace Juma'a tamu gadan Asabar kenan ta Yahudu, ba da gadin na Nasara. Mu da Juma'a wancananka da Asabar, wancananka da Lahadi, to haka aka raba. Ranar Juma'a ce saboda girmanta aka hana ai azumi ita kadai a cikinta. Duk wanda zai azumi ranar Juma'a da sharadi sai dai ya hada da Asabar ko ya hada da Alhamis. Amma Juma'a ita kadai rakkwallin kwalti logade bago ka dauke ta kana azuminta, ba a yadda da wannan ba. To wannan shine kadan daga cikin abinda Malam Ibn Qayyim ya ka a cikin Zadul Ma'ad, wanda na rerewa mana 25 can kuma ga 20 wanda ya zama 45 dangane ga abin da ya shafi Juma'a da abin da ta kunsa. Kun ga ashe babbar rana ce. Akwai mawdu'in da wannan sura take koyarwa. Na farko an bude ta al-iftitahu bi tanzihillahi ta'ala. An bude wannan sura da tsarkake Allah. Daka ayar farko za ku ga tana magana akan tsarkake Allah. Daga nan sai bayanu maqasidil bi'satin nabawiyya. Sannan aya mai binta ta yi magana akan dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga al'umma baki daya. Na uku zikir halil yahud ma'at taura. Sannan zamu ga aya ta gaba ta yi bayani akan halin yahudawa lokacin da aka saukar musu da at-taura. Sannan ayoyi na gaba ar-raju ala da'awal yahud annahum awliya'ullah. Zamu ga ayoyin da ke bin wannan sun yi raddi ga Yahudawa masu cewa su ne masoya Allah, su ne waliyan Allah. Sannan da kuristar da su akan haka cewa in sun isa sun yadda su waliyan Allah ne, masoyan Allah ne, to dan Allah su ce su mutu. Domin wanda yake son Allah ai baya kin mutuwa, domin ya san sai ya mutu zai gamu da Allah. Sannan a cikin wannan an yi bayani akan sallar Juma'a da hukunce-hukuncen da ta kunsa. Na'am, ala ramma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال.
Allah subhanahu wa ta'ala yace yusabbihu lillahi ma fis samawati, dukkan abin da ke cikin sammai gabaki dayan samman nan guda bakwai, abin da ta kunsa na kowa da komai, to yana tsarkake Allah. Wato can sabbaha ya tsarkake, yusabbihu kuma yana cikin tsarkakewar, bai tsaya ba, bai daina ba, bai gajiya ba. Kamar da Allah ta'ala ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, tasbihi suke dare da rana, ba sa gajiyawa, ba sa kosawa, ba sa yankewa, ba sa hutawa, ba sa fasawa, ba sa gajiya, shine tasbihin da suke yi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum wa ma fil ardi, haka duk abin da ke cikin kasa na komai da kowa, to yana tasbihi ga Allah. Shi yasa mu'mine ma aka umarce su da yin tasbihi. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ai ta tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, Allah shine mai mulki kuma mamallaki, komai kayansa ne, komai nasa ne, komai mallakinsa ne. Saboda haka akwai banci tsakanin mallaka da mulki, to Allah ya hada duka biyun. Shi ya mallaki kowa, shi yake mulkin kowa. Shi yasa ce limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahar. Wai mulkin yau gaba ɗaya na waye? Sai Allah ya amsa wa kansa, lillahi alwahidil qahar, tabarakal ladzi biyadihil mulku, qulillahumma malikal mulki maliki yawmiddin. Allah shine mamallakin kayansa ne ranar sakamako. Mulkin duk da ka gani a duniya yana da iyaka guda hudu, ko dai iyakar ƙasa. A ce kai gwamnan jiha kaza ne, ka gan ka shiga wata jihar ka zama bako, ko a ce kai shugaban ƙasar ƙasa kaza ce, in ka shiga makociyarka ka zama bako. Iyakar mulkin kenan. Sannan yana da iyaka ta zamani, a ce watakila mulkin ka tenuwarsa daga haihuwarka ne, ko daga hawanka zuwa mutuwarka, ko a ce daga hawanka in ka ci zabe zuwa karewar tenuwarka, ko kuma ai juyin mulki, ko ma ai a cire ka, ko wani abu ya faru, ko kai kanka ka mutu, tenuwarka kai kanka ta kare, ba tenuwar mulkin ba, kai kanka tenuwarka ta zaman lahira ta kare, ta zaman duniya ta kare, mutum ya tafi lahira, tenuwar zaman duniya ta kare. Sai ina? Sai ga mutum yana kan mulki a ce ya mutu, sai a nan naɗe shi a rufe a kai wa Allah, a bar shi da Allah, kuma ya je inda za a yi masa bayanin irin mulkin shi kuma da ya yi, shi ma a nuna masa mulki. To wannan duka yana da iyaka, iyakar zamani, iyakar lokaci, iyakar shekaru, iyakar kai kanka. Wani ma ba mutuwa ya ba, gajiya ya kawai da kansa sai ya sauka, wani kuma a tare a tuɓe shi, wani kuma rashin lafiya ya kama shi a ce ba zai iya ba a cire shi. Duk irin waɗannan abubuwa ne da Allah ya sa mulkinmu yana da iyaka. Kuma mulkin ba wai wani ko mallaka bace, mulki ne kawai, faɗa kake a ji, in an ga dama a ji din ma. Amma ba yana nufin duk ƙasar, kayan ciki da mutanen ciki da gidajen ciki da motoci da dukiyar da ke cikin bankuna, duk kayanka bane, kayan mutanen ƙasa ne. Wataƙila ma hatta dukiyar ƙasar da aka baka riko ta jama'a ce. To da haka kun ga mulkin ma ashe ba wata tsiya bace da ake fanka ma, ake takama da shi, ake amfani da shi, ake sabawa Allah. Da Fir'auna ya tumbatsa ya ji dadin mulki da yake tenuwarsa tana da tsawo, sai ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Yo Fir'auna ya tafi kuma Misra nanan, yana takama shine mai mulki, ashe tenuwar Fir'auna za ta kare ne da shan ruwa. Saboda haka Al-Quddus, Allah shine tsaftatacce tsarkakakke wanda babu tawaya ko na ƙasa ko aibi a cikin sufofinsa ko a sunayensa ko a zatinsa ko a ayyukansa. Ba tuntube, ba kuskure, ba gyara, babu duk abin da ka san aibi ne baya shiga cikin zatin Allah ko siffarsa ko sunansa ko ayyukansa. Al-Aziz shine mabuwayi, ya buwaya a wajen cikar ƙarfinsa da tumbatsarsa, ya buwaya a wajen rinjayensa, ya buwaya a wajen ɗaukakarsa, ya buwayantar da wanda ya bi shi, shi ma ya buwaya. Falillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Huwa alladhi ba'a al-hakim, shine Allah ta'ala wanda yake yin hukunci kuma da hikima. Mun ce al-hakim fa'il ne ma'khuzun imma min al-hikmati aw min al-hukmi, an ciro shi ne imma min al-hukmi imma min al-hikmati. Idan min al-hikmati ne, hikima ta kasu biyu, akwai suriya akwai ga'iya kamar yadda muka yi bayani. In kuma min al-hukmi ne, al-hukmu ya kasumu ila qismain, akwai al-hukm ash-shar'i akwai al-hukm al-kauni. In al-hukm ash-shar'i ne, shi ma ya kasu biyu, akwai al-ahkam at-taklifiyya akwai al-ahkam al-wada'iyya, wanda wannan ya kasu sha daya, wannan ya kasu biyar. Duk waɗannan kunce-kunce da malamai suke tsamukowa daga littafin Allah domin tabbatar da akwai al-hakimu akwai al-mahkumu, akwai al-mahkumu bihi, akwai al-mahkumu fihi, akwai al-ahkam. Liman al-mulku al-yawm? Lahu al-hukmu wa ilayhi turja'una. Wa huwa ahkamul hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimina? Saboda haka shine wannan al-hakim huwa Allah, al-mahkum abinda zai hukuncin da shi, al-ahkam hukunce hukuncen, al-mahkumu fihi abinda zai hukunci a cikin sa, al-mahkumu alayhi wanda zai hukuncin a kansa shine mukallaf al-aqilul baligh. Duk waɗannan suna nan ƙarƙashin al-hakim wanda komai nasa da hikima kuma hukuncin sa akwai adalci. Huwa allazi ba'atha, shine Allah wanda ya turo ko ya aiko, fil ummiyina a cikin mutanen da basu kware ko basu iya ko basu shahara da karatu da rubutu ba, abinda suka shahara da shi suka kware hadda. Larabawa gwanayen hadda ne, sai mutun ya zauna nan take maka baiti dubu ko talibe yi ba, saboda kwakwalwa Allah ya basu ta haddace abu da ka, saboda haka ake kiransu al ummiyina. Ma'ana an yi fassara guda uku akan al-ummi. Al-um nisbatan ila al-um, ma'ana waɗanda ake dangana su ga mahaifiyarsu, suna nan akan asalin halittar da Allah ya halicce su ta fasaha da ƙwarewa. Ko al-um wanda ake dangana shi zuwa ga asali, an kirawo Makka ummul qura. Ummul qura asalin wato tushen garuruwa. Ko kuma al-um wanda yake dan asali wanda ba jabu ba, shi ba ana kiransa al-um. Shi yasa wanda zai shiga wuta Allah ya ce fa ummuhu hawiya, uwarsa ko makomarsa ko asalinsa ya koma cikin hawiya. Saboda haka su ne ba sa karatu ba su shahara da shi ba, ba sa rubutu ba su shahara da shi ba, amma akwai fusaha, akwai ilimi, akwai iya magana. To shine Allah ya aiko musu rasulan minhum, jakada manzo daga cikinsu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wata aya, laqad mannallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى يا بيوا أكم مؤمني لوكتين دا أيكم سجكادا دا جتكنسو ينا كرنتد دا سو آيوين الله ينا طبت كيسو ينا طرك كيسو كافنزوان سسنا تكيم قطع بيناني. A wani gurin kuma Allah ya amsa addu'a Annabi Ibrahim da yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walhikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wani gurin Allah yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuallimukum alkitaba walhikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna. Wani guru yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. To wannan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wani sahabi yace ya rasulullah bayyana mana kanka kai waye, yace ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim da yace rabbana wa ba'as fihim rasulan, to ni ne wannan addu'ar. Yace ni ne wanda Annabi Isa yayi bishara da ni, yace mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Yace ni ne lokacin da mahaifiyata ta haife ni, sai ta ga wani haske ya fito daga gabanta ya mamaye duniya gaba daya, to ni ne wannan sakona ne. Yace ni ne lokacin da aka bude kirjina, malaika Jibril yayi wata irin tiyata, aka bude kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka debo ruwan zanzam, kun ga darajar ruwan zanzam, da akwai wani ruwa mai daraja a sama ko a ƙasa da ya kai ruwan zanzam, da shi za a wanke zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma da yake babu ruwa da ya kai ruwan zanzam daraja, ya kai ruwan zanzam tsafta, ya kai ruwan zanzam tsarki, ya kai ruwan zanzam albarka, shi yasa aka debo ruwan zanzam aka zuba a cikin tasa, aka ciro zuciyarsa aka wanke ta tas, yadda ba komai a cikinta sai alkhairi. Aka debo hikima da ilimi, aka dinga cusawa, aka dinga cusawa, aka dinga durawa, sai da ta cika fanfan da ilimi da hikima zuciya nan. Shi yasa duk maganganunsa hikima ce da ilimi sallallahu alaihi wasallama. Yace sai aka ce a auna shi, sai aka zo da sikeli aka dora shi anan, aka debo mutum goma aka sa anan sai rinjaye su. aka ce a dauko 100 aka sa 100 anan aka sa shi anan ya rinjaye su aka ce a dauko 1000 aka zuba 1000 anan aka sa shi anan ya rinjaye su sai Jibril ya ce ku tsaya haka da za ku auna shi da dukkan abun nan al'umman sa sai ya rinjaye su shi kadai sallallahu alaihi wasallama yace to mu ku sani ba ni ne wannan yace ana sayyidu walad adam mu ku sani ba ni ne shugaban yan adam baki daya yace an bani annabta tun annabi adam yana kashe a cikin yumbunsa da tabo yana tabo da yumbu ba a riga an yi skeleton din an tayar da shi an busa masa rai ba tun a lokacin ni na zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wal adamu mujandilun bayna fi inihi yana kashe yana kaye a cikin tabansa a cikin yumbunsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama to Allah ta'ala yace yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah shine alqur'ani mai girma mai aya 6000 da mai tan da 14 warsh wai zakihim yana tsaftace su yana tsarkake su yana gyara halayen su ma'ana yana musu kyakkyawar tarbiya yana cusa musu halaye na gari yana cuce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in cikawa mutane hali mai kyau in hana su ƙarya in hana su ha'inci in hana su zamba in hana su cin amana in hana su kafirci in hana su shirka in hana su bid'a in hana su fada in hana su rashin mutunci da rashin kirki da sauran sace-sace da fadaci da rigingimu an zo an koya musu gaskiya da amana da mutunci da tausayi da rahama da hadin kai da san juna da kyautatawa iyaye da haƙƙin makotaka da zaman lafiya da alkhairi innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in cika wa mutane halaye masu kyau anar rahmatul muhda ni rahama ce da aka kwararo muku ita inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina wa yuallimuhumul kitaba yana karantar da su ko yana koyar da su wannan littafi mai kunshe da albarka an kira qur'ani kitab saboda maktub ne rubutacce ne maqru ne shi yasa aka kira shi minal qira'a wa minal kitaba za ku ji Allah yana yawan ambaton qur'ani da kitab ko qur'an saboda yuqra wa yuktab yuktab wa yuqra rubutu littafi ne shakaratu sha rubutu a rubuta a karanta a rubuta sai kaji an ce wane yayi satunsa ya shafari ya karya takadda ya rubuta qur'ani babu gyara ko daya ya kaiwa alaramma wane da wane da wane sun duba ya shafari so da haka ya haddace har ya rubuta da ka kuma shi lokacin da yazo koyo rubuta masa ake yi shi ma ya kware har ya rubuta to sha rubutu sha karatu kenan qur'ani kenan wal hikma kuma yana kunshe da hikima shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin adafin hikima akan kitab yana nuna cewa akwai mughayara wato kenan hikima tana bayani kamar da al-Imam Shafi'i ya faɗa yana nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune hikima wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma ku tuna abinda ake karantawa a ɗakin ku na ayoyin Allah da kuma hikima sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu in ana mukhaffafati min as-saqila wasmuha damirul qissa wal bayan wa sha'an mahzuf aywa innahu shi sa aka sa lamul farqi bainan nafi wal isbati wa in kanu min qablu lalle sun kasance kafin zuwan sa la fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake bayyananne na'am
wa akharina minhum lam ma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
الله تعالى yace da ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga larabawa kada laraba su dauka nasu ne shi kadai dama Allah ya fara da su ne tunda nan ne tushe kamar yadda fada wa innahu la zikrul laka wa liqaumik wannan littafi daukaka ne a gare ka da kuma mutananka wani gurin yace wa anzir ashira takal aqrabin kayi wa mutananka na kusa gargadi to wannan a matakin farko ne amma Allah ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an, kace ya ku mutanen duniya baki daya, ni jakadan Allah ne zuwa gare ku baki daya. Wani gure ce li unzirakum bihi wa man balaga, da muku gargadi da shi da duk wanda qur'ani ya iso masa. Man balagahul qur'anu fa ka'anna ma ra'an nabiyya wa kallamahu, duk wanda qur'ani ya iso masa to kamar sun yi magana ne da annabi gaba da gaba sallallahu alaihi wasallama. Wa akharina, da kuma wasu minhum, daga cikin su mutane din akharina, an yi masa fassara da cewa waɗanda ba larabawa ba, inji mallam Abdullahi dan Umar da mallam Sa'id bin Jubair, arwayto irin wannan daga Laysu daga Mujahid, yace saboda haka minhum, waɗanda suka musulunta suka zamo daga cikin musulmi, domin musulmi musulunci addini ɗaya ne, da haka al'umma musulmi ma al'umma ɗaya ce, mu kadai ne fa muke da komai ɗaya, in kaga aran rabu san zuciya ne, mu ne muke da Allah abun bauta ɗaya, rak ɗaya, tak ɗaya, kwal tiulo gade bago ɗaya ne, rak Allah ba shi da abokin tarayya a cikin samuwarsa da zatinsa da sunansa da sufofinsa da bauta gare shi. Mu muke da annabi daya Muhammadur Rasulullah, mun yi imani da annaba gaba daya ne, duk mun yi imani da su saboda imani da annabi daya, imani da dukkan annabawan ne, kamar da ƙaryata annabi daya ƙaryata dukkan annabawan ne. Mu muke da alƙibla daya, da masallacinka da masallacinsa da masallacinmu da naku, babu wanda ya cuya alƙiblar sa yace shi yau ya gano kudu zai kalla ko arewa ko yamma. Kowane masallaci da wanda kake sallah ciki da wanda baka yi, duk da Ka'aba suka juya suka kalli alƙiblar su. Mu muke da wannan, mu muke da sallah daya azhar, har yanzu hudu ce, la'asar hudu, magriba uku, isha hudu, asuba biyu, babu wani masallaci da wanda kake sallah ciki da wanda baka sallah, wanda zaka shiga kaga sun yi azhar uku, sun yi la'asar biyu, sun yi magriba takwas, sun yi isha sha biyu. Ko ina dai haka ake, azhar hudu, la'asar hudu, magriba uku, isha hudu, asuba biyu, kowane masallaci kaje zaka ga azhar sallolinta raka'o'inta a boye ake, la'asar a boye, magriba biyun farko a bayyane, ɗayan ƙarshe a boye, isha biyun farko a bayyane, biyun ƙarshe a boye, asuba a bayyane. Kiran sallar mu ko ina kaje guda ɗaya ne, ba wani masallaci da suka canza wajen ashhadu an la ilaha illallah suka ce ashhadu anna wani, ko ashhadu anna muhammadar rasulullah suka sa sunan wani mutum ko ƙungiyarsu ko waye, ɗaya ne ake ta kira, annabin ɗaya ne, Allahn ɗaya ne. Sannan mu muke da littafi ɗaya, rak, duk inda ka shiga a duniya ƙur'anin nan ɗaya ne, ba wani ƙur'ani guda biyu, duk wanda ya ce akwai wani ƙur'ani ba wannan ba to ya fita musulunci, in ka ga wani bambanci a cikinsa sai dai na ƙira'a ko ka ga na hafsu ko na warshu, amma dai ƙur'anin ɗaya ne. Mu muke da azumin wata ɗaya, rak, duk inda ka shiga a duniya sunansa Ramadanu, ko ina azumi ake, da wanda kake yake ƙungiyarka, da wanda baya ƙungiyarka, da wanda kuke gaisawa, da wanda ba kuwa gaisawa, duk a Ramadana ake azumin dai, ba wanda yace shi ya gano nasa a Sha'abana zai, wani kuma yace shi ya gano nasa a Shawwal zai. Ka'aban nan guda ɗaya ce, rak, babu wanda ko a mafarki yace ya gano Ka'aba biyu ce, dan haka in mun yi nan shi nan zai yi, duk nan ake tafiya da ɗan uwanka da makocinka da wanda kuke rigima da shi a garinku ba kuwa gaisawa, in ya biya haji ka biya haji, sai ka ganku kun haɗu a can tushe ɗaya, ka ganka ka yafa mayafi ya yafa, kana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, shi ma ya kalle ka ce la sharika lak. Ashe dai tushen ɗaya ne, ku tafi mina gaba ɗayanku, ba wanda zai ce sai gobe, ku tafi Arfa baki ɗayanku, ku zo Muzdalifa gaba ɗaya, ku tafi wajen Jifa. Ashe ka ga wato tushen addinin ɗaya ne, in ka ga wani bambance mace da wani rabe-rabe sai dai ɗayan biyu, ko na san rai ko na ilimi. Na san rai maganinsa a daina san ran a ji tsoron Allah, na ilimi kuma a bi a karatu a hankalce a nutse da hikima a warware, mai hujja ka ta yin kaza, mai hujja ta yin kaza, ba ni hujja in baka hujja, sai ai hujja da hujja. An ce mai nassi baya naushi, mai abun fada baya fada, mai hujja a baka baya harbi da baka. Kaji mutum yana ainaushi to bai da nasi. Saboda haka abin a fili yake sai dai ga wanda Allah bai sa ya gane ba. Shi yasa aka ce dukkan mu gaba ɗaya ake nufi da akharina. Mu ma ba akharinan bane. Da can musuluncin ba can ake yin sa ba. Kaga ya gangaro mana nan mu ma muna jin dadi muna yin sa. To wannan shine aka ce mu ma mun shigo cikin su. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, wato bisa hadu lam yalhaqu bihim ay lam yalhaqu bihim, har yanzu lokacin da ake saukar da Qur'anin bu murga mun zo ba, to mu ne aka samu a ciki. Wasu malaman suka ce annahum tabi'una, duk wani tabi'i tabi'i har zuwa ƙarshen duniya shi ake nufi da wa akharina, inji malam Ikrama da malam Muqatil. Na uku jami'u man dakhala fil islam ila yawm al qiyama, duk wanda ya amsa kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ya shiga cikin wannan sako, inji malam Zaidu. Wannan wata ruwaya ce daga ibn abi najihin daga mujahid. Na hud annahum al atfalu, ya'yan mu da zamu haifa wanda zasu zo su gaji kalmar shahada. Kaga danka automatically musulmi ne kawai, baya bukata kuma sai an kai shi an ce ashhadu, ce ne ashhadu kawai shikenan. Da ka haifa da kana sallah shi ma kawai sai ci gaba da yin sallar sa. Kullu mauludun yuladu ala al fitra, shine Allah ta'ala yace wa huwa al azizu, shine mabuwayi Allah subhanahu wa ta'ala al hakimu, wanda komai nasa akwai hikima sannan kuma hukuncinsa akwai adalci. Zalika, wannan abinda ake bayani na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan musulunci da shari'a, fadlullahi, falala ce ta Allah, yu'tihi man yasha'u, Allah yana bayar da wannan falala ga wanda ya ga dama. Allah ya bamu ita. Wallahu zul fadli alazim, Allah ma'abocin falala ne da alkhairi wanda yake mai girma. Na'am.
Mathalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
الله تعالى ce mathalul ladina humilut tawrata, kwatankwaci da misalin wadanda aka dora musu nauyin aiki da at-taura, thumma lam yahmiluha, sannan bu su ɗauki nauyin aiki ɗin da aka ɗora musu ba, ga littafin amma ba su aiki da shi. Ka masalil himari, kamar misalin jaki ne, ya hamilu asfara, yana ɗauke da littattafai. Yanzu don kaga jaki a cikin mangalarsa an saka sahihul Bukhari da Muslim, an sa iziya da risala da muktasar da lawali da misbahu da aqrabu, an sa zuhudu, an sa muqama da shu'ara da ashariya da shikenan. Sai kace ustaz, ustaz himar ba ustazu bane, kawai wani jaki ne da kayan littafi. To duk mutumin da ya haddace Qur'ani ko ya haddace at-taura ko injila ko zabura ko askari ko muktasar ko Bukhari ko Muslim, ya iya wani abu na addini amma aikin sa ya zama ya sha bamban da shi, to wannan karatun da ya gaba daya sunan sa kamasalil himar ya hamila asfara. Saboda yayi karatu baya aiki da shi, yayi karatu baya isar da shi, yayi karatu ba a ga tasirin karatun shi a cikin rayuwarsa ba. Dan haka ya zama kamar salil himari ya hamila asfara. Wannan misali akai akan masu at-taura, ina ga masu Qur'ani, wanda Qur'ani shine gaba da at-taura. To saboda haka wannan jan kunne ne ake ma Yahudu akan an dora musu haƙi ba sa yi, shine Allah ya kwatanta su da wannan. Bi isa masalil qaumil ladina kadzabu bi ayatina, Allah بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, Allah ce tur da Allah wadai da kwatankwacin mutanen da suke karyatawa da ayoyin Allah, a ce misalin su kenan. Dama Allah ya saba mai da mutane irin wannan. Wani gure yake cewa man la'anahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut ulaka sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Akwai wadanda Allah mai da su birrai, wasu Allah mai da su aladu, wasu Allah ya ce fa masaluhu kamasalil kalbi, kwatankwacinsa kamar kare ne. Wani ustaz ne ya take littafin Allah ya bi san ransa, Allah ya ce to shi da kare layinsu ɗaya. Wannan kuma malami ne ya take littafin Allah aka ce da shi da jaki rayin su daya wanda kuma ya keta dokan Allah wani Allah ya mai da shi biri Allah mai da shi wani jaki wasu ma Allah ya ce ulaka kal an'ami balhum adall wadannan kamar dabbobi suke sai dai a kiwata a yanka a ci nama ba su da amfani saboda haka Allah ya tsare mu to Allah ta'ala ya ce wallahu la yahdil qaumaz zalimin Allah baya shirar da mutane wadanda suke sun zabi zalunci shine kafirci wal kafiruna humuz zalimun to irin wadannan in ba sa san addinin ba dole bane Allah baya shiryar da su in sun bi irin wancan tafarki na'am
qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
الله تعالى يقول يا أيها الذين هادوا kace ya ku yahudawa wadanda suka bi tafarkin yahudu suka ce inna huduna ilaik ya ku taran yahudawa in za'amtum idan kun raya kun ji a ranku kuma kuna fada annakum awliya'u lillahi cewa ku masoya ne ga Allah min dunin nasu banda sauran mutane ku kadai Allah yake so suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce wai sune yayan Allah kuma su Allah yafi kauna to ga sharadi fatamannawul mauta ku yi fata ku yi gurin mutuwa kawai ka ji a ranka kana gurin mutuwa in kuntum sadiqina inda gaske kuke ku masoyan Allah ne ai ba za ku ji tsoron haduwa da Allah ba kuma masoyin Allah ai yafi san lahira fiye da duniya me a cikin wannan duniya amma da tashin hankali da rigima da musifa da bala'o'i ai ka tafi lahira ka shiga aljanna shine in dai kai masoyin Allah ne da gaske to yi fatan ka mutu kawai shikenan in kaga mutum yana son zama a duniya yana ta mata shirye-shirye baya gina lahirarsa baya aiki dan lahira ai yafi son duniyar ne yake na ciki bal tu'thiruna alhayatad dunya ba qalla bal tuhibbuna alajila man kana yuridu alajilata aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuwan madhura wannan shine kalubalen da aka yi musu wanda suka kasa amsawa in kuntum sadiqina wala yatamannawnahu abadan Allah ya ce har abada ba za su yi gurin su mutu ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu ta gabatar na munanan ayyuka ba za su fata mutuwa ba mun ga cewa wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim walan yatamannahu a can ko ta Allah ya ce ba za su taba burin ba wala yatamannahu abadan ba za su taba yin gurin su mutu ba abadan Allah ya ce har abada kun ga da sun isa sai su ce to tunda Allah ya ce ba za mu ba bari mu yi amma da yake mu'jizar Qur'ani ce su yi din nan take su mutu amma suka ki wallahu alimun bizzalimin Allah yana sane cikakken sani na ciki da na waje mai fadi game da masu aikata zalunci kowa zai zo ya gamu da sakamakon sa qul ka gaya musu innal mauta allazi tafirruna minhu hakika wannan mutuwar da kuke gudu ba kwa so a ce ku mutu fa innahu mulaqikum sai ta gamu da ku kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai sai ya dandana mutuwa kullu shay'in halikun illa wajha komai mai halaka ne banda Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram abinda zai wanzu shine kawai fuskar Allah subhanahu wa ta'ala qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin kutunkudewa kanku mutuwa in kun isa wani gurin Allah ta'ala yace aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke sai mutuwa ta same ku ko da kun shiga cikin katangu wadanda aka yi musu kyakkyawan gini sai mutuwa ta shiga ta same ku shine Allah ta'ala ce thumma turadduna sannan a mayar da ku ila alimil ghaibi zuwa ga masanin duk abin da ke boye wa shahadatu da duk abin da ke fili fayunabbi'ukum ya baku cikakken labari bima kuntum ta'malun da abin da kuke aikatawa na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكوك غمسو كوك إيماني دا الله دكا لابارن الله كوك غمسو gaskiya ne ko ya wuce ko ana yi ko za a yi hukuncin Allah kuka yadda dukanin sa adalci ne idza nudiya idan akai kira lis salati zuwa ga yin sallah min yawmil juma'ati arana juma'a fas'au ila zikrillah ku kinsa ku shirya ku tafi zuwa ga ambaton Allah wato ambaton Allah anan ya hada ita kankanta sallar juma'ar da hudubar da za a saurara da duk abin da zai faru a wannan rana ta juma'a domin addinin gaba ɗayan sa ambaton Allah ne ko ya ambace ka ko ka ambace shi fadhkuruni wa adhkurku ko ka tuna shi ya ta hanyar bauta masa ko ta hanyar yi masa yabo da kirari da godiya shi kuma ya ambace ka ta hanyar sa ka cikin waɗanda zai ba su wato lada wabarul bai ku aje kasuwanci da an kira sallah a aje kasuwanci a tafi aje ai sallah zalikum yin haka na ku shirya ku tafi juma'a kuma ku aje harkar kasuwancin ku da sana'arku khairul lakum wannan shine alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun san abin da ke cikin haka ba za ku yi sakaci da zuwa sallar juma'a ba shi yasa aka ce wanda ya watsi da juma'a yana mai wulakanta ta za a dan yunke zuciyarsa alkhairi ya daina shiga sharri ya daina fitowa da haka duk abin da kake ka aje ka tafi sallar juma'a fa iza qudiyatis salatu idan an kare sallar juma'a din fantashiru fil ard Allah ya ce to kuma an ba ku dama ku watsu wancan ya tafi kantin sa wancan ya tafi gonar sa wancan ya tafi wajen kiwon sa wancan ya tafi noman sa wancan ya tafi office din sa wancan ya tafi kaza Allah ya ce fantashiru fil ard an gama ku tafi ban kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga falalan Allah shine arzikin sa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wadhkurullaha kaseeran amma kada ku manta da ambaton Allah mai yawa ku ci gaba da ambaton Allah ko ina kuke kuma ku ambaci Allah da yawa da yawa zikiri iri biyu ne akwai mai iyaka akwai mara iyaka akwai zikirin da annabi zaka ji a ce ayi 100 ko ayi 70 ko ayi 7 ko ayi 3 ko ayi 1 to tsaya iya nan akwai zikirin da kuma annabi zai ce ai tayi ba iyaka to sai kai tayi kai ma babu iyaka la'allakum tuflihun dan ku rabauta domin ta hanya ambaton Allah da bin dokar sa ne ake rabauta duniya da lahira na'am
wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa taraku qa'ima قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
امام البخاري رويته حديث من لمبة 1899 دغ حفص دغ عمر كما حديث جابر هكا امام مسلم رويته دغ حديث خالد هكا يزو عنه حديث البخاري mai lamba ta 936 da mai lamba ta 364 da mai lamba ta 338 da Imam Muslim mai lamba ta 863 da Abu Ya'la da Imam Tabari da Imam Ad-Darqutni da Baihaqi da Wahidi cin Asbabun Nuzul sun ruwaito hadisi ta wata hanyar ma Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi, ta wata hanyar kuma Imam al-Bukhari ya karo ruwaito shi da Muslim, Tirmidhi da Tabari da Wahidi, dukkanin sun ruwaito wannan hadisi cewa dalilin saukar wannan aya cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya khutubu yawm al-Jumu'a, yana yin hutuba ranar Juma'a. Idh aqbalat irun qad qadimat, sai ga ayari da majugu wato kaya masu shigo da kaya waɗanda suka yi order daga kasashen waje sun taho da kaya kuma lokacin ana yunwa. Fa kharaju ilaiha, ana tsakar sallar Juma'a sai sahabbai kowa da yaji an buga gangar abinci ya zo, an buga tambari, sai duk aka tafi neman abinci, aka bar mutum 12 su aka karasa sallar Juma'a da su. Walam hatta lam yabqa ma'ahu illa 12 rajulan, ba waɗanda suka wanzu tare da manzon Allah sai iya mutum 12 aka yi Juma'a da su. Fa nazzara hadhihi al-ayatu, shine wannan aya ta sauka take to ka a ƙara a daina idan ana sallar Juma'a, ya hakuri a gama. Kai kuma liman shi sa ka ce ka daina zogo huduba, wani limamin ya hau munbari ya ji dadin munbari sai hudubar kusan awa ɗaya, wasu suna rana suna ta shan wahala. Manzon Allah ya ce kai huduba gajeriya, kai sallah mai dan tsawo alama ce ta kana da fikihu, amma zungurariyar huduba da zungurariyar sallah, ko kuma ƴan mitsitsiyar huduba da ƴan mitsitsiyar sallah, ko kuma dogon huduba da gajeriyar sallah, ko gajeriyar sallah da dogon huduba, duk Annabi ya yabi mai wanda hudubar sa bata tsawo, yayi kokari ya dunkule ta a minti 20 zuwa minti 25 an yi nisa 30, amma minti 40 minti 50 wasu na rana wasu na kan hanya, wani dan kasuwa ne yana sauri zai tafi, ka shi hikima ka dunkule ka fadi sakonka dan kankanin lokaci yadda jama'a za su gane, baka yi dan guntun da ba za a gane, baka yi mai yawan da zai zo ya ginshi mutane ba. To haka ake so liman ya kasance ranar Juma'a ta yadda zai bada sakon da ya dace, kuma ana so a maida munbari guri ne na wayar da kan jama'a, guri ne na ilmantarwa, ba guri ne na zuga mutane su tashin hankali, ko ai rigima, ko ai kashe-kashe, ko ai kone-kone, ko ai tashin hankali, ko a raba kan musulmi, ko a kawo fitina, ko a kawo daru da rigima da rashin fahimtar juna ba. Liman ya amfani da munbari, ya amfani da hikimarsa, ya cusa mutane tausayi, ya cusa musu amana, ya cusa musu halaye nagari, ya cusa musu tarbiya, ya cusa musu tauhidi, ya cusa musu ganin girman Allah da kaunarsa, da ganin girman manzo Allah da kaunarsa, da ladabi a gare shi, da girmama sahabbai, da girmama malamai, da girmama addinin musulunci, da taimakawa ƴan uwa, da mahimmancin ilimi, da mahimmancin zaman lafiya, da mahimmancin sana'a da noma da kiwo, da karatun addini da na zamani, da mahimmancin aure, da haihuwar ƴaƴa da musu kyakkyawar tarbiya, da samun al'umma tsaftatacciya tsarkakakkiya wacce take kaunar Allah, take kaunar Annabi, take fatan alkhairi a tsakaninta. Munbari amfanin sa kenan, amma munbari ba guri ne da ya kamata ya zama dandali na rigingimu ba. Don haka Allah ya ce wa izara au tijaratan, idan suka hango kasuwanci ko wata sana'a, au lahawan ko wasa, an ce buga wannan gangar da ake na tambari cewa kasuwanci ya zo, shi aka fassara anan da wasa, ko wasa ya shiga ko wani irin wasa ne ma. Yanzu wata rana masallacin Juma'a na wata unguwa sai na ga bai cika ba, sai nake tambaya me ya faru, sai aka ce ai yau bal ake da wani kulam na Ingila na Turai, da wani kulam na Turai. To sai ya zama su can da suka sa sai yayi daidai da lokacin da ake sallar Juma'a, kuma final ake yi, kun tuno lokacin ko final ake da wani kulam da wani kulam. To wannan final din sai ya sa masallacin Juma'a bai cika ba, ana can sai dai ka ji ana ihu. Wata rana kuma da tsakar dare wajen karfe 1 wata unguwa ana kallon bal, sai aka dauke wuta, shine aka dauko talabijin din aka goyo ta, aka taho da gudu aka tafi wani gurin, wani gurin aka je aka dauko inji, wai dole sai an kalli wannan bal din an ga me ya faru. Kuma gashi an rabu ƴan goyen bayan nan da ƴan goyen bayan nan, wannan shine lahau da la'ibu, lahau da la'ibu kenan, wanda yake dauke hankalin matasa har sallah ma sai ajiye ta. To shine Allah ta'ala ya ce in faddu, sai su watse su tafi ilaiha zuwa gare ta, wata rakuka qa'iman su bakka a tsaye. Allah ya ce kul, ka gaya musu ma inda Allahi, abinda ke wajen Allah khairun, shi yafi alheri duniya da lahira, minal lahawi, daga wasa da wargi, wa minat tijarati, har kasuwancin ma, wallahu, Allah ta'ala khairur raziqina, shine mafi alherin masu azurtawa. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin, wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Allah kai mana arziki duniya da lahira. Amin. ka raba mu da fatara da talauci da tsiya da annoba da kwalara da musifa kai mana arziki da wadata da gamsuwa a cikin zuciyar mu kai mana arzikin duniya da lahira ka ba mu kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira ka ba mu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan karshe da kyakkyawan makoma ka sa mu gama da duniya lafiya tambayoyi wanda yace mallan na kusa haihuwa to wata ce ashe tace mallan na kusa haihuwa bana iya azumin zan ciyar ne ko zan jira in rama bayan ramadan haihuwa ba cuta bace dama ana haihuwa ai in kika haihu kika yi tsarki sai kira mu azuminki abinda zaki kenan baiwa Allah ina jan babbar mota sai barayi suka tare hanya sai nayi kansu har na take daya me hukuncin da yake kaina babu oh. Wanda yace mallan na ciyar na tsawon shekara 8 saboda bana iya azumi saboda jinya bana sai na gwadayi sai na ji zan iya ina matsayin ciyar wadda nayi ta wuce ciyarwar mallan ina fama da matsananciyar ciwon ciki lokacin jinin al'ada ko akwai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akan haka akwai dai addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan fa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahalan wannan addu'a tana munasaba da ko ina hannan gurin mallan ko akwai asar da yazo akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al-qunut a cikin salloli biyar din nan duka kwarai ko akwai dalili da yazo Annabi yayi hawwata guda yana yin al-qunuti lokacin da aka kashe masa sahabbai guda kusan 70 da suka tafi wa'azi Annabi yayi wata guda yana al-qunuti akan waɗanda suka yi wannan tabargaza saboda haka ana yin wannan al-qunuti in hakan ta tabbata ko ya faru to kamar yadda aka shina dai ana ci gaba da karɓar taimako a hannun mutane saboda magana ta gidan marayu da kuma ta gidan wato waɗanda suka musulunta daga ciki an samu taimako dazu an kawo mana taimako na kuɗi 300,000 daga Hajiya Yalwadan Juma Goje matar tsohon gwamnan jihar Gombe tace a saka waɗannan kuɗi 300,000 a cikin asusun marayu da ita da ƴarta mai suna Fatima Allah ya sa su gama da duniya lafiya ya ba su lafiya sannan wanda ta aiko suka ce to su ma ga 500 su ma suka ce a saka asusun marayu su ma ƴan aike ga nasu gudunmuwar to wannan kuɗi sun iso 300,000 kuma an isar da su zuwa ga inda ya kamata shine asusun marayu wannan baiwa Allah muna mata addu'a da ita da ƴarta kamar yadda ta nema akwai kuɗi 400,000 daga wasu ƴan uwa masu sauraron tafsiri fi sabilillah ai musu addu'a Allah biya musu bukatun su to su ma Allah biya musu alqur'ani guda biyu daga wani dan uwa ce shi da matar da zai aura ai musu addu'a Allah tabbatar musu da alkhairin da ke ciki wannan kyakkyawan foundation kenan ya fara da addu'a cewa auren Allah sa yayi danko yayi maiko a dade ana yi 700,000 daga wani dan uwa fi sabilillah a sa asusun marayu ai masa addu'a alqur'ani guda 11 shi ma daga wani bawan Allah yace a saka ayi amfani da shi a karanta ai masa addu'a a tamfa turmi 3 daga wani dan uwa yace fi sabilillah ai masa addu'a kayan sawa dinkaku na mata kala daban-daban har kala set 3 daga wata ƴar uwa tace a ba waɗanda suka musulunta kuɗi 700,000 daga wani dan uwa ai masa addu'a shi da matarsa Allah ba su zaman lafiya da zuriya ta gari kuma Allah ya kawo zaman lafiya a Borno da dukkan Najeriya baki daya wannan ce mallan da sauran ƴan uwa ana roƙon addu'a daga gare ku Allah ya bani gida nawa na kaina alqur'ani guda daya shi ba wani bawan Allah ya turo da shi ai masa addu'a to akwai bukatu da dama daga ciki akwai bukatun ƴan uwan mu da suke ƙasar Masar wanda aka tunkuɗe wani bawan Allah Dr. Muhammad Mursi wanda bayan ya ci zabe yace zai aiwatar da shari'a musulunci zai yi gyare-gyare su dace da addini amma ƴan ta'adda suka yaƙe shi har ta kai akai ta zanga-zanga na kin shari'a wani dalibi dake karatu a ƙasa yace mun yaji wani tsoho yana dankarawa a shari'ar mazaki ma wani mahaukaci kuma an ganka da gemu sai a rufe ka da duka ƴan Najeriya da yawa aka ta dukan su da ƴan wasu ƙasashe a wasu gurare to wannan kin Allah da kin Annabi da kin musulunci da ake nuna ba a duniya Allah ka mana karshen sa ya mana maganin sa da haka muna musu addu'a Allah ya taimake su amin akwai marasa lafiya da suke bukatar addu'a akwai Syria halin da Syria take ciki muna roƙo Allah iyaye halin da muke ciki mu ma nan a Najeriya na rigingimu da tashin hankali Allah ya ka mana karshen su akwai masu bukatun addu'a Allah ya yi musu talauci, akwai masu bukatar addu'a Allah ya shirya musu da ƴaƴan su, akwai masu bukatar cin jarabawa a mataki daban-daban na ilimi da suke so su ci gaba, muna musu addu'a Allah ya ba su nasara. Akwai masu bukatar addu'a samun admission a makarantu daban-daban, suna so su ci gaba da ilimi dan kansu da al'umman su da addinin su da kasar su, to Allah ya taimaka musu. Akwai masu bukatar addu'an samun budi harkokin kasuwancin su, Allah ya buda musu, ya sa musu albarka a kasuwancin su, ya ba su ciniki mai albarka. Akwai masu bukatar addu'a domin samun aiki, Allah ya ba su aikin da za su yi mai amfani gare su da kasar su da al'umman su da addinin su. Akwai maza da mata masu bukatar samun abokan aure na gari, domin muna musu addu'a, kuma akwai shirye-shirye da tsare-tsare da muka yi akan haka, su ci gaba da shiri da addu'a din, za su jira nan da za a kira su domin tantance su a hada su da waɗanda suka dace. Akwai masu bukatar Allah ya ba su gidaje nasu na kansu, akwai masu bukatar addu'a samun ilimi mai amfani, duka waɗannan da makamantan su da sauran su, muna musu addu'a Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi. Akwai kungiyar dalibai musulmi dake Gombe State University branch, kungiyar dalibai na farin cikin gayyatar al'umma musulmi lacca da za a gabatar gobe karfe 10 a nan jami'a din, a masallacin jami'a din. An ce ni ne zan gabatar da wannan lacca, saboda haka gobe mu hadu da ku kenan a jami'a karfe 10 na safe insha Allah tabaraka wa ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada mai yawa, inda muka kurakurai kuma to Allah ya yafe mana, Allah ya ba mu ilimi mai amfani, ya ba mu rayuwa mai amfani, Allah ya mana albarka, ya yi wa matan mu albarka, ya yi wa ƴaƴan mu albarka, ya yi wa ilimin mu albarka, ya yi wa kasuwancin mu da kiwon mu da sana'an mu albarka, ya yi wa mulkin mu albarka. Allah ka ba mu shuwagabanni na gari masu tausayi, masu son jama'a, masu amana, masu gaskiya, masu cika alƙawari. Allah iyayen mu da suka rasu ka ji kansu, wanda suke da rai da mu da su, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah kai mana arziki, kai mana wadata. Allah ka daukaka mu, ka kare mu, ka kiyaye mu. Allah ka daukaka musulunci da dukkan musulmi. Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah ka taimaka wa duk masu taimakon addini da duk wata dama da suka samu. Allah matasan mu ka shiryar da su, ka tsare su, ka kiyaye su, ka dora su a tafarki madaidaici, mazan su da mata. Allah ka raba mu da muga laifuffuka, ka raba mu da shirka da bid'a da sabo kowane iri. Allah subhanahu wataala, muna tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka, ka biya mana bukatun mu na duniya da na lahira. Allahumma inna nas'aluka ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi asma'ikal lati aw bi ismikal ladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi ataita. Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim.